Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na kowa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Ta jama'a assalamu alaikum. Akwai alamu da ke nuna cewa Koreya ta Arewa ta yi gujin makamin nukiliya a karo na shida da tsakar ranar yau Lahadi a gogon yankin, a cewar gwamnatocin Koreya ta Kudu da Japan da kuma sauran ƙwararru da ke nan Amurka. Masana a fannin lura da motsin ƙasa na Amurka da China sun ce sun je rugugin ƙasa mai ƙarfin maki 6.3 a yankin Punggye-ri da Koreya ta Arewa ke guje-gujen makamanta. Mintuna 5 bayan haka ne kuma ƙwararrun suka ce sun ji ƙarar girgizan ƙasa da ƙarfin ta ya kai maki 5. Wanda ake kyautar da zaton cewa ƙarar gujewar ramin da aka dasa makamin nukiliyan ne bayan da aka harba shi. Jeffrey Lewis, ƙwararre a cibiyar nazarin yaƙi da yaɗuwar makamin nukiliya ta James Martin, ya ce san bai zai yi mamaki ba idan aka ce Koreya ta Arewa ta mallaki fasahar ƙera babban makamin ƙare dangi. Wannan gwaji na baya-bayan nan na zuwa ne sawa'i kaɗan bayan da ƙasar ta Koreya ta Arewa ta ce ta yi nasarar ƙera babban makamin ƙare dangi na hydrogen bomb, wanda za a iya dasa shi a jikin makami mai linzami da kan iya tafiya daga wata nahiya zuwa wata. Shugaban Amurka Donald Trump ya kwashe yini guda yana ziyartar waɗanda bala'in guguwar Harvey ta ritsa da su a jihar Texas, inda ya kuma ya da zango a yankin Lake Charles da kuma jihar Louisiana. Shugaban Amurka bai yi jawabi a bayyana jama'a ba, amma ya gana da waɗanda guguwar ta shafa, inda ya yi musu alƙawarin cewa gwamnati za ta kawo musu ɗaukin gaggawa. A ƙarshen makon da ya gabata ne guguwar Harvey ta sauka a jihar ta Texas, inda ta daidaita yankunan da ke gabar tekun jihar, sannan ta zubar da ruwan sama da ba a taɓa ganin irinsa ba a kudu maso gabashin jihar da kuma wasu yankunan jihar Louisiana da ke makwabtaka da jihar. A farkon ziyarar tasa, shugaba Trump ya yi jawabi a gaban wani taron mutane da suka haɗu a gaban wata majami'a da ake kira First Church Pearland. Wannan ce dai ziyarar Trump ta biyu a jihar ta Texas cikin mako guda, wacce ta mai da hankali wajen yin jaji ga mutanen da suka tsira daga guguwar a birnin Houston. Uwar gida Melania Trump ce ta rufa wa mijinta baya a lokacin wannan ziyara wacce ya kai a jiya Asabar. Halin da ake ciki kuma rahotanni daga jihar ta Texas suna nuna cewa adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wannan guguwar ya karu zuwa 44. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta faɗa a wani bahasi da ta gabatar a gaban kotu cewa babu wata hujja da ta tabbatar da zargin da shugaba Donald Trump ya yi a kan tsohuwar gwamnatin da ta shuɗe, cewa ta yi kutse domin tatsar bayanai a hedkwatarsa ta Trump Tower da ke New York. A bahasin da aka gabatar a ranar Juma'a, ma'aikatar Shari'ar ƙasar ta ce hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da sashen shari'a da ke ofishin hukumar tsaron ƙasar duk sun ce ba su ga wata shaida da ta jibinci zargin da shugaba Trump ya yi a shafinsa na Twitter ba. Wato a ranar 14 ga watan Maris ɗin shekarar nan, na cewa gwamnatin tsohon shugaban Amurka Barack Obama ta tatsi bayanansa gabanin zaben da aka yi a bara. A wancan lokacin, shugaba Trump ya rubuta a shafinsa da Twitter cewa, "Abin kunya, na gano cewa Obama ya tatsi bayanan tattaunawa ta waya a gidan Trump Tower kafin wannan nasarar da muka samu, amma babu abin da aka samu." Trump ya ci gaba da cewa shugaba Obama ya yi kasa a gwiwa da har tunda har ya kai ga tatsar bayanan wayata a lokacin muhimmin zabenmu. Wannan daidai yake da abin fallasar nan na Nixon Watergate. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya ce akwai buƙatar a yi wa fannin shari'a ƙasar gyaran fuska bayan da kotun kolin ƙasar ta soke zaben da ya bashi nasara a watan da ya gabata, inda aka zargin tafka magudi. A karo na biyu kenan cikin kwanaki biyu, shugaba Kenyatta yake caccakar kotun, inda ya zarge ta da yin watsi da ra'ayin jama'a ƙasar bayan da ta soke zaben. Kenyatta ya yi ta kalami marasa daɗi a kan kotun, inda yake ma tambayar shin waye ya zaɓi alƙalan kotun. Yana mai cewa lallai akwai kurakurai a fannin shari'a ƙasar, kuma lokaci ya yi da za a gyara. Shugaban na Kenya ya yi waɗannan kalaman ne a kafar talabijin a fadarsa da ke Nairobi, babban birnin ƙasar. Ita dai kotun kolin ƙasar ta soke zaben ne bayan da ta tabbatar cewa an samu kurakurai ta gefen hukumar zaben ƙasar. sai da jidda korafin da yake yi a ranar Juma'a da ta gabata, shugaba Kenyatta ya ce zai bi umarnin kotun duk da cewa a gashin kansa bai amince da matsayar kotun ba. Shugaban yan adawa Raila Odinga ne ya shigar da karin neman a soke zaben, yana mai cewa yawan kuri'un da Kenyatta ya samu da suka kai miliyan 1.4 duk na bogi ne. A wani labari na daban kuma, a kasar da Kenya, ‘yan sanda na can suna kokarin gano musabbabin abin da ya haddasa wata gobara da ta halaka wasu dalibai mata su bakwai a ɗakin kwanan ɗaliban. Ministan ilimin ƙasar Fred Matiyangi ya tabbatar da mutuwar ‘yan matan waɗanda suka fito daga makarantar Moi Girls High School da ke Nairobi, babban birnin ƙasar. ‘Yan sandan sun ce suna kokarin su ga ko akwai alaƙa tsakanin wannan gobarar da wasu 120 da suka faru a bara.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya. Gwamnan jihar Kebbi Senator Abubakar Atiku Bagudu ya yaba malaman makarantu a jihar saboda kwazon su a ci gaban harkokin ilimi. Gwamna Bagudu ya yi wannan yabon ne a bikin bude wani taron ƙara juna sani da hukumomin jihar ta fuskar ilimi suka shirya domin ƙara kimtsa malamai kan wannan tafarki. Bayan bude taron ne, wakilin sashin Hausa Maryam Atu Muhammad ta zanta da gwamnan Kambatutuwa da dama da suka shafi ilimi a jihar Kebbi.
Kwarin ciki da cewa da ni da mataimakin gwamna an gayyace mu domin mu ƙara mu'amala da malamai masu taimaka muna a makarantun ne, da cewa kuma kowane fage na ilimi yana da amfani, kuma shi ƙara juna ilimi babban abu ne cikin tsarin ilimi, saboda hakan da ka koma ga Allah baka ƙara samun ilimi ba, kullum kana iya ƙaruwa da wani. Na kuma yi musu godiya ga irin kwazo da taimaka mana da suke yi na gyara da muke yi na ɓangaren ilimi, domin makarantun mu su inganta, yaran mu su samu ilimi mai albarka.
Ran kai da to mun ga dai wasu gyare-gyare da an kai ga wasu makarantun. To amma akwai wasu makarantun da ba su da kayayyakin aiki, musamman kayayyakin na'uran aikin kamar sciences.
Gaskiya ne, ko da muka zo kusan koshi makaranta na bukatar gyara, babu kayan aiki cikin azuzuwa, babu kujerun zama, kuma ginonin masu lalace, kuma malamai da ƴan makaranta abincinsu bai wadatu ba, kuma duk abubuwan ga ba za mu iya yin su ba lokaci daya, don haka dole muka fara tsare yadda za mu yi su don ya kasance cikin ɗan lokaci kaɗan mun samu kowace makaranta mun inganta ta yadda ya kamata makaranta ta zama. Don haka muna kiyaye da cewa lalle ba mu gama aikin da muka samu gaba ba, amma yana nan kan hanya.
To da shike su ma malamai ɗin ranka da wasu su suna koke da cewa ba ba su wasu ƴan allowance sun su ba wajen shekara biyu, wato kamar kuɗin hutu.
Mutane suna ta maganar kudin hutu, kuma gaskiya ne, duk hakkin wanda aka dauka aiki gaskiya ne, amma cikin abin da muke tayi da muka zo shine tantancewa, saboda an sa mutane cikin sunayen malamai da yawa waɗanda ba malamai ba ne. To wannan kuma ya sa duke gwamnati da ya kamata a yi amfani da ita wajen hake hakkin malamai da ma'aikatan gwamnati, ana watsar da ita ga waɗanda bai kamata ma suna ciki ba. Wannan tantancewa shi ya kawo tsaikon biyan wasu daga cikin wasu an biya, amma kuma wasu daga cikin kuɗaɗen hutu, don sai mun san waye malami kafin a baka kuɗin hutu. Wannan ya fi shafuwar ma makarantun nan primary, amma kamar yadda aka yi bayani nan, har abinda ba a taɓa yi ba na gudanar da wanda aka ƙara mai girma a biya shi albashi ne har shi ma an fara, amma saboda wannan gyara da muke yi mu tabbatar da malaman da suke malamai na kwarai waɗanda sun cancanci su zauna cikin makarantun nan mu, su suke makarantun nan mu da an ƙara wannan, kuma za a biya kuɗin hutu da duk abin da ya kamata, da kuma irin ma kuɗi na cigaba da ƙara ilimi da cigaba da karatu da kula da gidajensu da kula da hakkokinsu waɗanda gwamnati ya kamata ta kare, don bai kamata a ce kana aikin gwamnati ba ko kana malami amma kuma ba ya hoke ma hakkinka amma ba yayi in banna ta yawa.
Sanata Atiku Bagudu na jihar Kebbi kenan. Maryam Ato Muhammad, murya Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
An yi kira ga waɗanda Allah ya huwace wa su taimaka domin kawo ci gaban ilimi musamman na ɗiya mata. Hakimin Jalingo a jihar Taraba Alhaji Lamido Abba Tukur ne wannan kira a wata tattaunawa da yake wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona. Hakimin ya bayyana damuwar ganin yadda wasu iyaye suke gwammace tura ƴaƴansu musamman mata zuwa tallace-tallace maimakon neman ilimi.
A gaskiya ba abin da ya addabe mu na kai al'umma mu baya kamar yadda ba a kula da ilimin ƴan mata ba. Musamman wasu iyaye sun dauka in kana da yarinya ko mace ta zama abin neman kuɗi wanda za a ta bata wasu abubuwa na abin da bai kai komai ba, irin tallashi-tallashi. Hakika gwamnatoci da dukkan masu faɗa aji musamman a yankinmu na arewa ana nan ana fama da yadda ƴan mata za a ba su ilimi. A wurare da dama ana ba wa ƴan mata ilimi kyauta, ba wa mace ilimi kamar ba wa al'umma ne gabaki da ilimi. Kuma abun mamaki ƴaƴan mukan haife su yawan-yawan zama da suke a gidajenmu da mata suke, uwaye ne suke renon su. Kuma ya zama mace ba da san haguwar zandama ba, ya kake tsammani ƴaƴanka za su zama? Tarbiyyar nan shine al'umma. Duk al'umman da take da tarbiyya ta zama al'umma na kure, al'umma ta gari. Mu yi koyi da yadda duniya take a yau, wadda duniyan ta sami ci gaba ta mata. Muna gani a Amerika kwanan nan gwagwarmaya aka yi tsakanin mace da miji wadda ba yadda ba kai ba. Muna gani ko a Taraba State nan akwai matan da ta fita ta sasiya gwamna. To duk abin da mace za a kashe namiji zai iya, mace za ta iya yi, har ma wasu ke cewa iya fi namiji, wadda mu maza ba mu yarda ba. Yau muna kira ga ƴan matanmu don Allah iyaye musamman su ba da hankali ta wurin ba wa ƴan mata ilimi. A daina tallashe-tallashe, ba addini ba ne, ba al'ada ba ne. Ba al'ada mai kyau ba kuma bai shafi addinin ba. Addini ya hana. A sani kuma ranar gobe Allah zai tambayi kowa yadda ya riki kayansa. ƴaƴan nan Allah ya bamu ne don ya zama mana abinda zai tambaye mu a kai. Kuma gaskiya ko a akidance ko a halaye na yau da gobe, muna gani ƴan matan nan sun fi mana maza kusan kula da iyaye da ba da tausayi. Saboda mata iliminsu ya zama wajibi, muna kira ga dukkan iyaye musamman a Jalingo. Yau muna haɗe, Jalingo ya zama birni wadda babu mutumin Najeriya da babu a Jalingo. Yau mu yi koyi, mu yi abu mai kyau ya zama al'adarmu. ƴan matanmu muna son su fi mazanmu karatu, don muna son mu ji mu ga asibitocin mu ya zama dukkan likitocin mata ne. Ya su za su fi tausayi, za su kula da halayen lafiyarmu. Kuma matayenmu da yake akwai al'adu da addinai da bai yarda wani namiji ya taɓa na mace ba, to yawan-yawan iliminmu ya kamata musamman ta gurin asibiti zai zama in mata ne to akwai tausayi, akwai kulawa. Don ƴan matanmu, don Allah iyaye, muna kira a ba wa yara, a sa su makaranta, a hakura da yadda al'amari yake. Kuma na tabbata ƴan mata ai abin biyan kuɗinsu daban da na maza, ana ba su ma kyauta. Kuma ya kamata a haɗa kungiyoyi, duk kungiyoyi ba kungiyoyin da ba na gwamnati ba, a rika samun su ci gaba da wannan campaign da kuma tallafawa. Muna kira ga masu hannu da shuni, idan akwai ƴan arika duba ƴan matanmu nan wadda take kokari, don Allah ɗauki ɗawainiyanta idan iyayenta su ba su da wadata. So ina ganin za mu fara neman jama'anmu mu haɗu don dubawa da kulawa da makarantar ƴan matanmu. Ya ko wanda ta samu shi gaba, al'umma ya kamata ta haɗa kai a ba wa yarinyan nan dukkan nau'i na taimako na tagawa makaranta musamman idan sun dauki hanyoyi ta engineering da likita da lawyer da duk wani abu wanda zai zama amfanin mu ne ya kamata mu mutausaya musu su sani kuma mun damu da ilimin su wanda kuma su san mu ne za su mana aiki za su yi mana hidima nan gaba to ina kira da babban murya don Allah muhimmatu mu dena barin yan matan nan a talla talla ba al'ada mai kyau bane ba kuma addini mu bane ba kuma abu ne na kirki ba don Allah wannan tarbiyan a bar shi don ya lalata yan mata da dama ya bar yan mata a hannun wanda ba su kai ba ba su ma isa su yarinya magana ba su dauke su su kai su wasu wurare da ba kyau ya kamata a daina yana bawa ma dama har wasu su yi amfani da yan matan nan ta wajen haddasa abubuwan da ba kyau a sa hijabi a dana bom a je a tar a cikin jama'a wanda ba ta sani ba ita ma an yi amfani da kokolonta wanda iyayenta ne suka bari a yi amfani da ita haka don haka makaranta da bawa mashi ilimi ya zama wajibi a gare mu dole mu hadu mu yi kokari mu ba su duk support da ya kamata su yi karatu Allah ubangiji ba mu ikon gabatar da wannan niyyar mu da kuma sa yan matan mu su gane su yi karatu to Allah ya musu albarka Allah kuma ya ganar da su Allah ya ba su ilimi mai albarka
Za mu sake koma jihar Kebbi inda hukumomin kula da ilimi a jihar suka shirya wata bita ga malaman makarantu daga sassan jihar daban-daban waɗanda suka amfana da ilimin aiki da na'ura mai kwakwalwa. Har yanzu ga Maryam Atu Muhammad.
Gwamnatin jihar Kebbi Najeriya ta gudanar da wani kwas game da ilimin komputa ga malamai 200 domin su koyar da ɗalibansu. Kwamishinan ilimi Alhaji Muhammadu Magawata Alliru ya bayyana cewa gwamnati ta yi la'akari da cewa a halin yanzu hukumomin shirya jaraba musamman JAM sun mayar da jarabawar ta hanyar kwamfuta. Ga kaɗan daga cikin jawabin da kwamishinan ya yi a wajen taron.
Duna ta canza ta koma kwamfuta komi ta aka EEE to aka zo da malaman makaranta sun gaba-gaba wurin sanin wannan shi yasa mai girma gwamna ya bada dama ya bada kurkurade a zuwa dauki malami 200 a fara da su su ma sai jigilar su ci gaba da koyar da mutane har zan jiha mu ta samu da hauka kan kwamfuta domin da shi malaman makaranta kowane ko ka dauka daga yau kowane ko tsoyen soyayya ne kowane din da gaba ne makaranta ya zo karatu to baya da shiga abin nan gaba ya da shi ko baya duk da haka
Ato, kira za ka yi wasu wa'annan da za a koya musu wannan kwamfuta.
Ai kina nan kiyan da muka yi musu cewa su tabbatar da cewa sun zuwa na makaranta ne, kullun suna fake da aikin su, su tabbatar sun zo cikin lokaci sun koya kuma sun koma gida su koyar.
Kazalika na samu zantawa da director ta cibiyar samar da horo na ma'aikatar ilimi ta jihar Kebbi Hajiya Asmau Alkali, wadda ta bayyana abinda ya jawo hankalin ma'aikatar kamar haka.
Gaskiya yanzu in ke duba babu wani sha'ani wanda zaki ba tare da harkar kwamfuta ba saboda haka kamata ya ce malamai sun iya sun koyar da ma yara amma idan malami bai iya assistant kwamfuta to ya za a yaro shi sannan gwamnati na son a maida hankali gaba da mu zama daidai da kowa a duniya so ba mu iya haka nan sai fa an koya komai inda zamu communicate with the world
sai yanzu kamar kananan hukumomi nawa ne kuka zaɓi domin su gudanar da wannan training
kowani mun sabi kasu muna da zon shida kuma kowani wuri akwai local government ciki so kowani zon sun kawo mutane su
kamar nawa na mutane
kowace makaranta abinda mun ka gaba ɗaya mun dauki mutum 200 to start with saboda haka kama a ce argungu muna da mutum 30 da nan birnin Kebbi 40 Benzazon muna da 30 ya Zuru muna da 40 haka muka yi muka hada 200 ko ina ayyantocin kowace makaranta
daga ƙarshen idan suka kammala wannan training din ta yaya za ku yi ku gane da cewa su malaman sun ƙarya ko kuma sun fahimta abinda aka karanta shi su aka koya musu
aka san kowace makaranta akwai computer amma mai kula da ita da kyau wanda ya iya ta ya koyar ma yara shi ne na ake bukata to shi na waɗanda sun ka iya su ƙara iya wanda bai iya ba shi iya wanda adda shi ƙara iya wanda bai iya yanzu mun yi creative
daga nan na sadu da ɗaya daga cikin masu gabatar da kwas ɗin Malam Umar Ibrahim Birnin Tudu inda ya maganta game da yadda taron horaswar suke tafiya kamar haka.
Alhamdulillah, gaskiya an gabatar da wannan course kamar yanda ya kamata, domin mafi yawancin malamai da suka zo a wannan wuri wasu ko dama ba su da ma ilimi abin da ya shafi wannan computer din, amma kuma zuwan su a wannan wuri alhamdulillah mu mun ga yanda suke fama wurin operating din wannan computer, da kuma jarabawan da muka ba su gaskiya an ci jarabawa sosai. Da TJ ma sun yi ta comment suka ce gaskiya sun yi farin ciki game da wannan seminar, kuma an samu ci gaba kwarai da gaske. To ina mi ƙara kira ga gwamnati da cewa wannan seminar da aka yi da kuma ilimi da aka ba su na tsawon kwana biyar ba shi zai sa ya kasance abinda suka koyi na computer ya fa'idantu a gare su ba, illa dai ya kamata a ce a kowane makarantu a sa na'urori ta computer a inda malamai za su ci gaba da watan muraji'a abinda aka koya musu a wannan wuri, kuma ya kasance ana shirye ire-iren waɗanga seminoni domin a ƙara ilmantar da su game da ilimi na computer, da yanzu ita duniya ta koma duniya ta computer. To in ba haka aka yi ba, dole a dinga samun akasi a makarantun mu na boko.
Suma malaman da suka halarci taron horaswar ba a bar su a baya ba, a fagen nuna godiyarsu game da namijin kokarin da gwamnatin jihar Kebbi ta yi tare da alƙawari cewa za su ilmantar da ɗalibansu. Don jin ƙarin bayani ga ɗaya daga cikinsu.
Sunana Malama Aisha Ahmad Gwando daga Government Girls Unity College Birnin Kebbi. Mun ji daɗi ƙwarai wannan tare saboda ya ba mu dama ta sanin abubuwa daban-daban. Kamar kin ga wurin Microsoft Excel, gaskiya mun ji daɗi sosai saboda yanzu kin ga mun san yadda za mu sa shi ga computer mu fidda score ɗin yara, mu yi average, mu hidda total, mu hidda position cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ba tare da mun yi shi manually ba. Sannan kuma wurin Microsoft Word shi ma yanzu an koya mana yadda za mu typing rubutu komai, yawan shi mun san yadda za mu yi shi da kuma ƙa'idodin da za mu bi wurin yin shi. Gaskiya malaman sun yi ƙoƙari sosai na ba mu wannan ilimi, saboda gaskiya daidai gwargwado zan ce 99.9 ɗinmu sun fahimci abinda malaman ke koyarwa, saboda sun iya koyarwa.
Da shike ke yanzu kin samu wannan ilimin, su kuma ɗaliban naku kuma yaya zaki yi da su in kika koma makaranta?
Insha Allah, idan na koma makaranta zan yi ƙoƙari in ga cewa na samu principal wannan e-library da aka buɗa mana, a ba mu dama mu riƙa shiga ciki tare da yaranmu idan mu ya zo wurin practical aspects na computer, domin su ma su samu abin da suka sani dangane da shi.
Maryam Ato Muhammad, muryar Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Daga jihar Kaduna kuma wani tsohon malamin makaranta Alhaji Ahmed Muhammad ya yi kira da a sake dawo da makarantun horar da malamai da ake kira teachers colleges, ganin irin koma ba da ake samu ta fuskar ilimi saboda ƙarancin ƙwararrun malamai. Alhaji Ahmed, wanda ya yi wannan kira a hira da wakilin sashen Hausa Iliya Kure, ya fara ne da duba wasu matsaloli da ya kula da su a tsarin ilimi a yanzu.
To akwai abubuwa wanda na fahimta daga yara na yanzu da suke zuwa makaranta. Na fahimta babu kusan abu uku. Na farko an cire geography, wato labarin ƙasa kenan ko yanayin ƙasa. Na lura babu shi, domin na san lokacin da muke nan ana koya mana. Ni ma lokacin da na zama malamin makaranta ina koya ma yara na, domin abinda ake so yaro ya fara tashi da sanin abinda yake garinsa da abubuwan da suka kewaye garinsa. Saboda haka ina iya tuna farko da na fara ɗaukan yara a nan, makarantar ita kanta ne muka fara zagayawa, muka ga faɗinta, muka ga a gabas da ita menene, a yamma da ita menene, a kudu da ita menene, a gabas da ita menene. To kaga muka yi wannan, sannan muka dawo muka ga a Abakwa, misali menene da menene a Abakwa. Abakwa ta yi iyaka da wanene a gabas, ta yi iyaka da wanene a yamma, ta yi iyaka da waye a arewa, ta yi iyaka da wanene a kudu. Sannan kuma muka duba mu ga shin misalin Abakwa akwai rafi, akwai dutse, akwai tafki, da irin waɗannan abubuwan da in sun aka girma aka je geography duk ana yin maganar su. muka fara da shi. To amma yanzu na fahimta cewa duk waɗannan an cire, haka ma na fahimta cewa an cire history, haka ma na fahimta an cire health education, ilimin lafiya lokacin ba shi akwai wani suna da ake kiran shi a lokacin na manta da shi yanzu. To duk kaga na ga an cire su. To irin waɗannan abubuwan ya kamata a kawo. In ana koya mutane geography su fara da makarantar su, fara da makotan makarantar su, fara da garin su, kaga ya za su fi ganewa, don ka fara nuna musu da abin da suka sani tun suna yan yara, kaga zai shiga cikin kokolon su, za su tashi da shi. Saboda haka in an kara musu wani abu a kai, kaga za su karu da shi, za su rike shi, za su yi amfani da shi. So ina ganin in an dawo da irin waɗannan, gaskiya zai kare inganta ilimi a Nigeria. Sannan babban abu gaskiya da aka cire shine Teachers College. Teachers College da aka cire shi ba karamin nakasu ne aka yi ma ilimi ba, domin mu yanzu muna zamanin siyasa ne. In wani chairman na local government ya hau, sai ya jawo yan siyasa mai wanda ma secondary su kawai ya san komai ba, ya ci bai ci ba, sai a sa shi malamin primary. To kaga ba abin da zai kawo, bai san yanda ake kama sha'anin koyarwa ba, bai san yanda zai kakkarya ya tsatsa ga manhaja ya koyar da yara ba. Shi kawai abin da ya zo ya karanta a littafin kuma ya koya musu, sai ka ga abin ya zama dim, babu wani cikakken bayani. Yaro ya tashi kawai sai a yi mashi jarabawa a ce ya ci ko bai ci ba, shikenan ya wuce.
To bayan haka wani mataki za ya dauka don a gyara al'amarin, sannan kuma a iya inganta rubutu da karatu na yara?
Eto wannan abinda yake faruwa kamar yadda na ce, an cire Teachers College. Kaga Teachers College ina idan kaje za a nuna maka yadda za ku koyar da Turanci, za a koya maka yadda za a koyar da lissafi, sannan za a koya maka yadda za ka koyar da sauran abin nan, sannan za a koya maka menene ka'idojin ilimi, za ka san su duk a Teachers College. To kaga in ka zo aji, in kana koyar da Turanci ne, za a koya maka step na farko da step na biyu da recapitulation da tambayoyin da za ka yi ma yara, da kuma barin yara su yi tambayoyi a kansu, da kuma maimaita abubuwan da ka koya. Ta gane ko? Duk in ka yi wannan, sannan kuma bayan ka maimaita, ya za ka yi ka ba yara homework? In ka ba su, ya in suka dawo da shi, ya za ka yi makin nashi? Sannan kuma ya za ka sake maimaita, ka tabbata cewa homework din nan da suka yi sun fahimce shi sosai? To kaga in ka zo ka kawo wani wanda bai da ilimin wannan, duk bai san wannan ba, to shi yasa za ka ga kamar yadda yake dan secondary school ya ci ko bai ci ba, an zo an sa shi malami. Saboda haka ya kawo gundarin abin ne kawai, ya nuna ma yara ba su fahimce shi ba, ba su komi ba. In an zo jaraba, shi zai nuna musu yadda za su sa amsa, wannan ya ci, wannan bai ci ba, shikenan. Saboda haka in ka fito da shi daga aji, ka zo da shi waje, yanzu in ka samu wanda ya gama secondary school, ka ce mishi ya rubuta muka wasiƙa yana neman aiki a ma'aikatan gona, wallahi sai ka sha mamaki.
Rahoton Allah ka mu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan, sai kuma makon sama da yaddar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara, da kuma Cibahiro Dodore da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, sai makon.
ina madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri a huta lafiya.